Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a, daya ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta bayyana matukar damuwa da matakin da sojojin juyin mulkin Nijar suka dauka na soke dokar da ta haramta safaran bakin haure daga cikin kasar zuwa tarayyar Turai ta hanyar ratsawa ta Sahara amma matukar hadari. A wani rahoton kuma, sama da garuruwa 700 a jihar Maradi ne suke fama da matsalar abinci sakamakon rashin damuna mai kyau, batun da masana suka nuna damuwa akai. Muna kuma dauke da rahoto na musamman daga kasar Ghana akan cin zarafi da mata ke fuskanta a zaman gidan aure, wanda Hawwa Abdul Karim ta hada mana. Kana akwai labaran wasanni daga Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai kawo mana. To amma kafin nan, ga Ibrahim da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. An dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza bayan tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 7, ta yadda aka samu damar musayar mutanen da aka yi garkuwa da su da Palestina wanda ke fursuna, da kuma jigilar kayan agaji zuwa wuraren da aka daidaita. Dawo da fadan, a cewar dakarun tsaron Isra'ila, ya biyo bayan saba yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da Hamas ta yi, da kuma kaddamar da harin roka kan wato Isra'ilar da mayakan suka yi. Dawowar tashin hankalin na faruwa ne a daidai lokacin da jaridar New York Times ta bayar da rahoton cewa Isra'ila na da masaniya tuntuni kan jadawalin harin da Hamas ke shirin kaiwa. Amma an yi watsi da shirin a matsayin almara. Ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ta ce an hallaka mutane akalla 109 a cikin sa'o'in farko na yau din nan Juma'a bayan dawowar fadan. A karo na 6 kawai a tsawon tarihinta, Majalisar Wakilan Amurka ta kori wani dan majalisar, hatta daga cikin jam'iyyar Republican mai rinjaye a majalisar, an samu isassun adadi na waɗanda suka bi sahun akasarin 'yan Democrat marasa rinjaye a majalisar da safiyar yau dinnan Juma'a, wajen korar George Santos wanda sabon shiga ne a jam'iyyar ta Republican daga New York. Kwanan nan kwamitin da'a na majalisar ya fitar da wani rahoto wanda ya nuna cewa akwai isasshiyar shaidar cewa Santos ya karya doka. Masu bincike na tarayya sun tuhumi Santos da aikata zamba, batar da sawun kudin haram, sace bayanan kudaden gudanar da kamfe, da kuma canza alƙaluman rahoton kudaden kamfe da dai sauransu. Santos ya ki ansa laifi kan dukkanin tuhume-tuhume 23 na tarayya da yake fuskanta. Ya yi matukar fuskantar suka da ba'a tun bayan da aka bankado cewa ya yi ƙarin gishiri a bayanin zurfin iliminsa da gogewarsa da kuma asalinsa. Gwamnatin Afghanistan ƙarƙashin Taliban yau dinnan Juma'a ta yi shelar cewa ƙasar China ta amince da jakadanta a hukumance, tana mai yabawa da wannan mataki a matsayin abin da ta kira wani muhimmin babi a haɓakar da dangantakar ƙasashen biyu ke yi. Da wannan sanarwar, wadda nan take China ba ta ce komai ba a kai, China na iya zama ƙasa ta farko da ta amince da jakadan gwamnatin Taliban tun bayan da ƙungiyar mai da'awar kishin Islama ta sake kwato iko daga wurin gwamnati mai samun goyon bayan Amurka a birnin Kabul shekaru biyu da suka gabata. Zuwa yanzu dai babu wata ƙasa, ciki har ma da China, da ta fito ta amince da gwamnatin Afghanistan ta yanzu din a hukumance. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Ukraine ya ce ya damu matuƙa saboda yiwuwar yakin Isra'ila da Hamas ya ɗauki hankula daga tashin hankalin da ƙasarsa ke fuskanta sanadiyar mamayar Rasha. a wata hira da kafar labarai ta AP. Shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce yakin na Hamas da Isra'ila ba ma kawai janye hankali zai yi daga batun na Ukraine ba, zai ma iya lakunye kuɗi da kayan aikin da Ukraine ka iya samu a kokarinta na kawo ƙarshen mamayar Rasha. Kulawa na haifar da taimako, rashin kulawa na haifar da rashin taimako a cewar shugaba Zelensky. Ya ƙara da cewa muna matukar fafutukar samun dukkanin kulawa. Wani binciken jin ra'ayin jama'a wanda kafar labarai ta AP ta gudanar kwanan nan na nuna cewa kusan rabin Amurkawa na ganin rikicin Ukraine na lakume kudaden Amurka fiye da adadi. Cikin masu wannan ra'ayin har da 'yan Republican a majalisar tarayya. A ƙarshe, Isra'ila ta tanka martaninta na farko a bayyane kan alamar tilasta al'ummar tsirarun Yahudawa da ke ƙasar Iran ta yi gangamin yin tur da Isra'ilar a watan jiya, abinda bai taɓa faruwa ba. Tana mai gaya ma muryar Amurka cewa ta yi imanin cewa Yahudawan Iran da suka yi gangamin ba su da wani zaɓi ne.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kungiyar tarayyar Turai ta bayyana madukar damuwa da matakin da sojojin juyin mulkin Nijar suka dauka na soke dokar da ta haramta safarar bakin haure daga cikin kasar zuwa Turai ta hanyar ratsawa da su a Sahara da ke da matukar hadari. Kwamishiniyar cikin gida ta tarayyar Turai Yulav Johannesson ta ce akwai fargabar wannan matakin na Nijar zai baiwa tarihin 'yan Afirka da ke son ficewa daga kasashensu damar bi ta cikin kasar don kaiwa ga gaɓar teku. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Din dai shekaru takwas da suka wuce ne dai gwamnatin Farar Fulla ta kulle yarjejeniya da kungiyar tarayyar Turai da yadda kasar ta Nijar da ke yammacin Afirka ke amsar makudan kudade a hannun kungiyar wajen kange baki da ke ratsawa kasar zuwa Turai. To sai dai soke dokar da hukumomi a Nijar suka yi ya sanya kungiyar tarayyar Turai bayyana matukar damuwarta akan wannan matakin na gwamnatin Nijar, inda kwamishiniyar cikin gida ta tarayyar Turai Ilva Johannesson ta ce akwai fargabar wannan matakin na Nijar ya baiwa tarin a Afirka da ke son ficewa cikin kasashen su damar kwarara zuwa Turai. Hukumomi a jihar Agadez sun bayyana irin illar da dokar ta yi wa jihar Agadez ta fuskar tattalin arziki, inda jihar Agadez ta yi asarar biliyoyin sefa a cewar Efad Hamadu, mataimakin shugaban majalisar jihar Agadez.
Lokacin nan da aka yi ruwan nan, abinda Agadez tabbar da ya kai wajen kusan miliyar 60. Lokacin nan nasaru sun dauki alkawarin da za su sa su samu musu wani abu yi kan bakin wannan aiki. Wannan ma ba a yi shi da cikin ka'ida, mun sha yin kuka ga musa ga wannan. Duk wanda yanzu nan mun ga mishi wannan ruwa tana a dabai da kasa a gadar ne ka ta yi gaba. Mai yiwuwa mutane daga Nijar ko ina suna samun lahiya lau su zo cikin bisi komi da komi, mai da sun zona a gadar sai ake daukar su ya zama matsala. Paske kun san wannan traffic wannan dauka na migrant transport na migrant wannan shi ne ke sa a gadar lokacin nan kowa yana samun rabon shi cikin wannan.
So ke dokar hana safarar bakin haure da Nijar ta yi kai tsaye haka yana nufin masu bulaguro zuwa Turai ta hanya mai cike da hatsari za su dawo ci gaba da hada-hadar su, wanda tuni wasu daga cikin al'umman Nijar suka so mu nuna sha'awar su zuwa Turai.
Sunana Umar Alexander, zan tsaya Libya daga shan amma wuce Italy. Kuma hanya nan buɗe to mai mutum zai jira, dole ta yi kokari ya samu abin da ya samu kenan. Daga hanya nan an buɗe kawai din meniya ya fito kawai ya tai.
Sunana Abdul daga Maradi ne nazo, yanzu ga ina cikin Agadez. Ina so in wuce Libya nake so in tafi. Daga Libya ma ina so kuma in je Italy. Tunda hanya ta buɗe kenan sai aiki da daman mu.
Wannan yarjejeniyar tsakanin Turai da Nijar ta taimaka wajen kange tarin kungiyoyin da ke safarar bakin haure zuwa Turai ta hanyar ratsa Sahara mai cike da hatsari da kuma teku. To sai dai a cewar 'yan kungiyoyin fararen Fulla irin su Kawusan Mega, soke dokar zai kawo wa Nijar kwanciyar hankali da kuma bunƙasar tattalin arzikinta.
Kuma dokar za ta samu ga mutane ba shi ne da su yan suna jira. zai kawar kwanci hankali mai doka bagwari rike doka sai in kana yi doka 50 in dare ne a doka a wuce da su faske su ma umu ne kuma doka ta sai dawo dama ta ce lalib situation din ta san zai da biyan kamar mutane da arzikin su ya kamata tsakanin kasashen nan su wuce kenan mu an sanke mu ma afrika ba mu dinci mu ci wani afrikan dan umu hito kamerun ko hito ni wani wuri can da bai zo a gare mu tare shi mu hana shi amma abin da sake wani abu daman dan siyasa ce
a cewar jami'ar ta tarayyar turai akwai bukatar kasashen turai su cimma matsaya ta bai daya a tsakanin su dangane da yadda za su tunkari wannan matsalar Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
to a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto har yau dai a Jamhuriyar Niger duk da matsalar rayuwa da al'ummar Niger ke fama da ita daga lokacin da ECOWAS ta kakaba wa kasar takunkumi saboda hambarar da mulkin tsohon shugaban kasar Muhammad Bazoum wato a maradi sama da garuruwa 700 ne suka yi rashin abinci sakamakon rashin kyawun damuna abinda wasu masana ke cewa sun rumtse ido kuma basu ga kyan makanta ba idan har rayuwa za ta ci gaba da tafiya a haka wakilin muryar Amurka a maradi Mansur Sani ya aika mana da karin bayani a wannan rahoto da ya aika mana
Yankin na jihar Maradi na cikin yankin da ke samar da abincin noma ga lahirin kasar ta Niger ke bukata amma a fidda shi makwabta manoman yankin a shekarar bana ba samu wadatar timaka ba abinda yake tare ana shiga da ababan bukatu a kasar ta Niger daga mambobin kasashen ECOWAS ko sai da yawo domin tabbatar da abinda ake fadi gwamnatin sojan Maradi controller Iso Mamman ya kai ziyarar gani da ido inda ya tsokaci akan lamarin
gari wajen 700 dole kenan sai abun shugaban kasa ya ce abun kasalin marani shi kuma yana buƙatar ruwa yanne ne shugaban kasa da kalkulin ciyar bana in Allah ya yarda za abun kasa noma na rani saboda ɗan Nijar ne mu ɗan ce shi suka abun da zai ci ya zama to abun zai ci shike noman shi da yin amfani da shi har kai inda zai isa da suna shi a waje wani gudun misalar lucir da university na suna nazari ganin wani tsari za a yi saboda numarar nan abun kasashe inda muka je ziyara mun gani manoma tsaye suka suna jiran abun da aka saba din nan a kawo musu shi don su fara aiki irin wannan tun da muka dawo wani misali da mun tura shi ne saboda a kawo nan an san da ke ba da kowane lokaci saboda har numarar nan Allah
shi ma a nasu bangare ne martaba sarkin tsibirin gobir a yankin na Maradi Alhaji Abdu Balamarafa ya bayyana cewa tara ruwan gulbin da suke fitowa daga Najeriya na cikin abin da ke kawo musu cikas koda a noman rani ne
muna samun matsala tsakanin mu makwabtan mu na nan kudun wannan gulbin nan yake biyowa ta wajen su saboda sun dace ruwa ba haka muka fi zumunci da mun da su uwan mu ɗaya uban mu da wanda ke Niger ya ce Nigeria amma in suka sako mana ruwa din nan wallahi wani lokaci duro wannan dandan su sai wani fannana dan ba lokacin da muke son su bane gulbi ne wanda yake kowa tun daga can gabacin Niger difa ya kwararo zendar ya koma can wajen su ya to komo nan gare mu kowa in fara da ruwan alheri ne rahama ce ta ubangiji Allah
shin ko mai mahukuntan kasar ta Niger na mulkin soji ya kamata su yi domin ceto wannan kasa a nan gaba malam Abdu Dan Neto na kungiyar farar hula ko dai
wannan abin shike nuna cewa akwai matsatsi zuwa gaba su waɗannan magabata na soji su yi wani abu a'a in akwai hali wanda muke so su su muna da arziki na kasa su nemo duk wani wanda za mu hudda da shi mu ga mai muna bukata abinci daga cikin abin da zai ba mu na hudda da zani kamar muna da arzikin kasa muna da iranian muna da mun petrol muna da zinariya muna duk waɗannan abubuwan da ka sani muna iya mu yi hudda waɗanda za mu yi haraka da su mu ce musu ga abin da muke so daga goga su kawo mu dan mu wuce wannan kange
tuni dai kayan abinci da ake samu suka fara linka kudaden su inda wasun su tuni ma aka fara rasa su tun yanzu cikin kaka kafin zuwan rani Mansur Sani Muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Mansur Sani da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko lokaci ne da Hawwa Abdulkarim za ta kawo rahoto na musamman akan yadda ake ciwa mata zarafi a gidajen aurensu
Hukumar kididdiga ta gane ta ce a kwanan nan za ta fitar da sakamakon rahotanni da hukumar binciken alkalumman duk wani abu da ya shafi jama'a da lafiyarsu a Ghana, wato Ghana Demographic and Healthy Survey na shekara 2022, da ya nuna cewa biyu daga cikin biyar, wato kaso 41 da digo 6 na mata masu shekara 15 zuwa 49 da suka taba mu'amala da abokan zamansu suna fuskantar ɗaya daga cikin cin zarafi da ake yi wa ma'aurata. Cin zarafi ma'aurata, wato intimate partner violence, na nufin matsanancin damuwa, musgunawa ko cin zarafi yayin jima'i. Gaba ɗaya dai kididdigar ya bayyana kashi 35.2 cikin 100 suna fuskantar matsanancin damuwa da babu kulawa, akalla su ɗaya, kashi 22.7 cikin 100 suna fuskantar duka da kai hare-hare, kuma kashi 11.2 cikin 100 suna fuskantar cin zarafin jima'i akalla su ɗaya. Daraktan hukumar kula da cin zarafin ma'aurata da taimakawa waɗanda aka ci zarafin su, Osuwa Chirame, ta ce
domestic violence is still ongoing in the country.
Cin zarafin ma'aurata na ci gaba da faruwa a ƙasar. Idan aka zo ga kididdigarmu, idan kuka dubi kididdigarmu, akwai shekarun da muka tattara kididdiga da bayanai da ta ƙasa da ta bana, amma bana kididdikar ya haura kusan kaso 41.6 daga mata masu shekara 15 zuwa 49. Wannan yankin ne ke bukatar bincike da ya kamata domin sanin ainihin dalilin da yasa lamarin ke karuwa sannan kuma ya ragu. Muna samun kararraki ta kowane nau'in cin zarafi kamar su duka, kai hare-hare, matsanancin damuwa, matsalar talauci, fyaɗe, kazanta, barazanar kisa. Waɗannan duk kararraki ne da ake kawo muna akai-akai. Ita kuwa Maimuna Ajimai, wadda ta taba shiga wannan halin, ta bayyana da ya kasance da ita.
Shekara na 20 da aure, yara 7. Ba abin da miji na ke kula mini. Ba war haka ina nan na kasafa ina sai da kaya. Ina ga dan ban sayar ba abin da yaran za su ci. Ba ruwan su da mu. Duka dai mu gidan mu duka shi muke cin musha. Ina an kai tsofin na madina gidan kudi. Ina da yaran nan sabon gobe su fesu. Bari ni manta da shafe shi man ne magana wa duka na da yake ni.
A bangaren masu bawo ma'aurata shawara kuwa, Hajiya Hafsat Kadir English, shararren ɗan jarida kuma mai bawo ma'aurata shawara, ta ce kullum da irin matsalolin aure da ke shigowa ofishinta.
Yawanci korafin da muke samu na rashin kulawa. Zaki ga namiji ya aure ya mace, wato ya kawo ta gidan shi bangaren ciyarwa, sututtarwa, haka kazalikan wasu zaki gani a ta lafiyan jikinsu ma namiji ba shi da bai kula ba. Wasu ma har dukan mata suke. Wanin zaki ga namiji sai ya je ya zauna tun safiya an marance ba ciyarwa ba komi, mace da ta fita ta je ta nemo ta kawo ta zo ta dafa. Akwai wanda ta ce min, wato idan mijin nan ya samu matsara, sabon masara fa, yanda za a sarrafa masara nan ya zama garin masara ba ruwan shi. Akwai wanda ta ce min da zaran ta dauki ciki, to ita da mijinta babu zaman lafiya har ta haihu. Kinga akwai ire-ire irin waɗannan ababa yana faruwa ga mata sosai.
Dangane da kidayar gwamnati a Ghana, kusan kashi 71 cikin 100 daga cikin al'ummar ƙasa 'yan Kirista ne, masu bi da kashi 20 kuwa musulmai ne. Kan haka mun fara zantawa da Pastor Samuel Abuwa Intu, shugaban cocin Pentecost da ke Nima nan birnin Accra, Ghana, inda ya bayyana cewar littattafansu sun nuna yadda namiji ya kamata ya so matansa, sannan mace kuma ta yi biyayya.
Mo Kristo tinna in ka ke diya Colossians chapter 3 verse 15 and 16, mu fari zama lafiya da yake cikin Annabi Isa na ezo cikin mu don mu duka guda ne, mun fito wurin guda. Ka ke diya verse 16 na, mu bari ankalin da yake cikin Annabi Isa na ezama cikin mu. The book of Ephesians kuma we maza Yesu so matansu shi matan na kuma su submit kansu su ba mijinsu. Ita in ke kristoti ne ko ke musulmi ne, abinda muka so mu fadi kama ku bari zama lafiya a zo cikin gidanmu.
Bangaren musulmai kuwa, Sheikh Abdulrauf Fofana, shugaban masallacin Golden Voice of Islam ya nuna hukuncin Allah akan masu cin zarafin iyalinsu.
Gaskiya addinin musulunci ya nuna ababai da dama wanda namiji ya kamace ya daina, in bai daina ba wallahi ya gamu da Allah. Duk wanda zaka walakantar da diyan wani a cikin gidan aure, Annabi ya ce ranar tashin kiyama namiji ya zo yayi sallah, yayi hajji, yayi zakka, yayi azumi, yayi komai na alkhairi, amma kuma kashi nan dashi jahannam. Me yasa? Domin iyalinsa matan shi zata zo ta hole shi gaban Allah. Allah wani ya ci zarafi na adda Allah na zo a karbi amana na a hannun shi bashi. Sannan Nabi addinin musulunci Qur'ani ya ce muna ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku wanda kuka imani da Allah, kuka imani da gaskiyar manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku kiyaye kawunanku, ku kiyaye iyalanku daga barin shi. Annabi ce fiyayye a cikin ku kusuwa, kusu mazaji shine wanda ya zama da best matanka da yaranka. Ce Annabi ce ni kuma manzon Allah ni ne fiyayyen kawunin iyalaina.
Hajiya Amama Mudi Ahmad mai sharhi da bincike akan al'amuran mata kuma shugaban kungiyar mata da suka kammala karatu a jami'a, wato Muslim Female Graduate Association MUFGA a takaice, ta yi sharhi akan ainihin abin da ke haifar da cin zarafin ma'aurata.
In ka duba ta'adan mu, that is culture, yana da role da yake play. Ka duba ka samu wasu kabila sai a ce wai mu dai idan mun yi aure ba za mu bari ba. In gani in ta je kowane matsala take fuskanta, ta zan ko ta je gida ma ba za goyi bayanta ba. Wasu kuma a'a cewa ina da wani ciwo tare da ni, Allah wurin haihuwa ta samu wani matsala sai za bari in zauna kowane irin walakanci ne sai in ta fuskanta wannan. Sa'annan kuma religion mu, addinin mu, sa'annan kuma economy mu, wasu mata ana cikin aure ba ta da wani sana'a ko cinikin da take yi, to kowane matsala ya dauko mata sai kiga sai dai ta yi hankuri ta rike shi haka nan. Sa'annan wata bi kuma uwayen mu, zaki samu miji yana yi ma uwa da uba a lokacin gingan in ya masa madiyar su ko su tana cikin wani hali sai kiga farin gaskiya ya zama musiba.
Ita kuwa jami'a daga hukumar wayar da kan yan kasa, wato National Commission for Civic Education, ta bayyana cewa mazan sun fi bukatar a wayar da kansu.
Farko mazan kuma ya fi a ilmantar da su, amma wurin ilmantar da mazan ne ya fi a segmentin shi, because mazan da ke yawan gan suna yin shi degree, ta fi a bar mazan su san kamar zarafin namiji ba normal thing ba ne. Ta fi a ilmantar da matan su gan kamar in dai namiji na cin zarafin ba normal thing ba ne. Ta fi mata su samu the courage to speak out, ko su move out on those issues. Da fi namiji ki ana cin zarafin ki kina samun hakuri kina zama a cikin wannan abu da dai ya zama karshe.
Malama Bani Sam, lawyer kuma mai fafutukar kwatowa matan takaba hakokinsu, ta bayyana a hukumance yadda ake hukunta masu cin zarafi a cikin aure.
In a domestic violence situation, people often don't use the civil.
Cin zarafin ma'aurata, mafi yawancin mutane ba sa amfani da hanyar farar hula. A koda yaushe kullum mutane sun fi son zuwa ofishin ɗan sanda. Za ku iya bin hanyoyi biyu. Za ku iya zuwa wurin ɗan sanda don hukunta mai laifi, ko kuma za ku iya ɗaukar matakin farar hula domin karɓar diyya ga rauni da aka ji muku, ko ɓata muku lokaci da aka yi. Zai yiwu kuna sana'a a kasuwa, saboda rauni ko kai kawo na tsawon makonni biyu ba ku tafi kasuwa ba, wannan asarar kuɗi ne. Don haka za ku iya neman diyya ta hanyar farar hula, ko kuma kai da ka kai ƙara ɓangaren ɗan sanda. Ɗan sandar da ke rike da ƙararka shi ne zai nemi kotu ta biya maka diyya. Yana da muhimmanci ka maida hankali a nan. Kowane lokaci ana maida hankali kan hukunta mai laifi sai a manta da diyya. Alhalin wanda aka raunata yana zirga-zirga a asibiti, saboda a ɓangaren farar hula za ku iya nemi odar hana yin wani abun, odar hana mai laifi shiga ɗaki ko taɓa wani abun, sannan kuma ku buƙaci a ba ku diyya. Hawa Abdulkarim Yofaniya, murar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoto na musamman, bari mu shakata da wannan waƙar kafin mu ci gaba. to ma jalla da fata a shakata da wannan wakar yanzu ko ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
za fara gudanar da gasar La Liga na wannan shekarar 2023 zuwa 2024 bayan tafiya wani dogon hutu da masu san'an takarda da na kasar jamhuriyar kamaru suka yi kasancewan an samu wasu matsaloli tsakanin hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru FIFA da kuma shugabannin kulle-kulle din kasar jamhuriyar kamaru na Elite 1 da kuma Elite 2 wannan matsaloli dai sun biyo baya ne hadda shugaban hukumar kwallon kafa na kasar ta Kamaru Samuel Eto ya ce da zai fitar da waɗansu kuɗaɗe ba domin nikawa shugabannin kulle-kulle din na kasar jamhuriyar Kamaru amma daga baya-bayan nan hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta sanya baki a cikin dambarwar da yake faruwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru yanzu dai Musa Samuel Eto din ya yarda da fitar da waɗansu makudan kuɗaɗe domin nikawa shugabannin kulle-kulle din na kasar jamhuriyar Kamaru kasancewar za su iya sayan ɗan wasa da kuma gyara waɗansu al'amuran kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar Kamaru kungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru inda mutum Sulayman ta yi tattaki har kasar Libya domin samun tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar na shekarar 2025 a kasar Amurka na cin kofin duniya yanzu dai kasar Kamaru da kasar Libya sun cancara anda kowanne ya jefawa takwarsa kwallo a ragar takwarsa sai kuma mu leka gasar Champions League ta nahiyar anda club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa da kuma club din Newcastle ta kasar Ingila suka fafata tsakanin su anda kowanne ya jefawa dan uwansa kwallo daya a raga yanzu dai sun tashi cancara a wannan wasan club din Newcastle na da ci daya haka zalika club din Paris Saint-Germain na da ci daya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Toma da lagaida Muhammad Awal Garba yanzu ko ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya
to a takaitan baba an dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza bayan tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 7 ta yadda aka samu damar musayar mutanen da aka yi garkuwa da su da Palestina wanda ke fursuna da kuma jigilar kayan agaji zuwa wuraren da aka daidaita dawo da fadan a cewar dakarun tsaron Isra'ila ya biyo bayan sabon rijiyar na tsagaita wuta ta wucin gadi da Hamas sai da kuma kaddamar da harin ruka da kungiyar mayakan ta yi kan Isra'ila a karo na 6 kawai a tsawon tarihinta majalisar wakilan Amurka ta kori wani dan majalisar hatta daga cikin yan jam'iyyarsa ta Republican mai rinjaye a majalisar an samu isasshen adadi na waɗanda suka bi sahun akasarin yan democrat na wato masu rashin rinjaye a majalisar da safiyar yau din nan juma'a wajen korar George Santos wanda sabon shiga ne a jam'iyyar ta Republican daga New York gwamnatin Afghanistan karkashin Taliban yau din nan juma'a ta yi shelar cewa kasar China ta amince da jakadanta a hukumance tana mai yabawa da wannan mataki a matsayin abin da ta kira wani muhimmin babi a haɓakar da dangantakar ƙasashen biyu ke yi da wannan sanarwar wadda nan take dai China bata ce komai ba China na iya zama ƙasa ta farko da ta amince da jakadan gwamnatin Taliban tun bayan da kungiyar mai da'awar kishin Islama ta sake kwato iko daga wurin gwamnati mai sabon goyon bayan Amurka a birnin Kabul shekaru biyu da suka gabata.
To ban sarari da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wadda ta shirya ta kuma bada umurni sai kuma Akila Williams wacce ta daddana mana na'ura a yau. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku kwana lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin. Wassalamu.